من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم ثلاثة بير جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دتريه دو دثلاثين دوكو كما عشرين دهدو جوات bakwai na shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani a cikin suratul An'am. Yau za mu tashi aya ta 55 insha Allah. Kamar yanda muka saba, za mu amsa tambayoyi. Tambaya ta farko, wanda yace ni dai bara nake yi a wajenka da sauran ƴan uwa, amma ba ta komai ba sai ta addu'a akan Allah ya ba mu sa'ar jarabawa a WAEC da NECO, kuma Allah ya sa mu samu admission a university, Allah ya sa muna cikin yantattun bayi. Amin. Allah ya amsa wannan addu'a. Allah ya biya mana bukatun mu baki daya. Wannan ma dai shi ma taimakon addu'a ne kan Allah madaukakin sarki ya yi masa rashin lafiya da yake fama da shi. Allah ya bashi lafiya. Menene hukuncin daukar jinin mai azumi a wajen blood test da kuma daukar jini domin karawa mara lafiya? Menene hukuncin wanda aka daukarwa da kuma wanda aka kara masa idan duka suna yin azumi, yaya matsayin azumin su? Daukan jini, waɗansu malamai sun tafi akan cewa daukan jini yana karya azumi. Sun yi kiyasin sa akan kaho, in ga kaho fitar da jini ake. To kuma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace afdar al-hajim wal mahjum, wanda ake daukan jinin sa, wanda yake kaho da wanda ake makaho din, dukkanin su azumin su ya kare. To amma wannan hadisi da'i, wannan hadisi mansukhi ne, an shafe hukuncin sa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo a hadisin Anas ya arwaito yayi kaho a cikin azumi, kuma yayi izini da ai kaho a cikin azumi. Inkarin sa na bayanin da yace wato wanda yayi kaho da wanda aka yi maka kahon duk azumin su ya kare, malamai sun yi taujihin sa ta fuska da yawa, amma abin da yake mafi inganci shine hadisi ne wanda yake mansukh, aka shafe hukuncin sa da fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin sa. Dan haka yin kaho baya kare azumi. To qiyasan alaihi, to abinda ko aka aza a kansa tunda shine asali na cewar wato daukan jini yana karya azumi, to shi ma baya karyawa. Dan haka idan mutum ya je aka dauki jinin sa, wannan ba azumin sa yana nan. To sai dai wanda aka zuba ma jini din, zuba jini za a yi kiyasin sa akan cin abinci ne ko ba za a yi kiyasin sa akan cin abinci ba? Tunda dai akwai abin da yake in aka sanya shi a cikin mutum shine kamar ruwan drip. Wannan abin da malaman mu suke faɗa a wannan zamani shine kan cewa yin drip kamar ma'anar abinci ne, dan mutum zai iya rayuwa akan drip. Idan baya iya cin abinci, ana sa masa ruwa na gishiri da sukari a cikin jijiyarsa, yana bin jikinsa gabaki ɗaya tamkar ana bashi abinci ne. Dan haka drip yana karya azumi. Wannan shine kusan maganar malamai baki ɗaya. To amma jini fa, idan aka sanya ma mutum jini, zai zamanto kan cewa azumin sa ya kare ko ku azumin sa bai kare ba, tunda jini bashi da ma'anar abinci. Wasahih shine cewar zuba ƙara jini a jikin mutum ba bashi abinci bane, don haka baya karya azumin sa. Amma mutumin da yake rashin lafiyar da har za a zuba masa jini, yaushe zai ci gaba da yin azumi? In dai har yana kai rashin lafiyar da sai an yi masa ƙarin jini, an san cewar wato yana cikin halin da yake, idan bai karya azumin ba zai zamanto ma ya saba ma Allah. Dan idan mutum ya azumi, alhali yin azumin zai kai zuwa ga halakarsa, ko zai kai ya zuwa ya kara masa wata cuta akan cutar da yake, ko ya sabbaba masa jinkirin waraka, to karya azumin ya wajaba akan sa. Wannan ce ranar Asabar an karanta ayar da take magana akan alkiyama, la ta'tikum illa babta. To dan Allah, menene ingancin hadisin da yace manzo ba zai yi shekara 2000 a ƙasa ba sai alkiyama ta tashi? Wannan hadisin ba hadisi bane. Dukkan hadisi da yake ayyana shekaru na wato da duniya za ta yi kafin ta tashi. Wannan hadisin ba ingantacce bane, kamar yadda ya wadansu da kamar ina ganin Ibn al-Qayyim ne ya faɗa a cikin Al-Manarul Munib, ɗaya daga cikin dai malamai da suka yi magana akan hadisai da basu inganta ba. Saboda haka wannan hadisi ne bai inganta ba, bai halatta a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Menene hukuncin wanda ya fiɗe ɗan akuya a shari'a? Wato dandaka yake nufi ko kuwa idan dandaka, wannan babu laifi idan an yi ne domin ya zamanto kan cewa ya yi kitse dan akuyar ya yi kiba wanda yake za a mori naman sa yanda ya kamata, babu laifi in an yi wannan, domin babu abin da ya hana shi a cikin hadisi, a cikin shari'a kai. Sannan yaya ake yin sallar tasbihi da cikakken bayaninta? Sallar tasbihi ɗaya daga cikin salloli ne na nafila da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka bayyana wato girman ladanta, ya ce wanda ya yi ta Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubansa. Hadisin ya inganta wajen sashen malamai, waɗansu kuma sun ce hadisin bai inganta ba, amma hadisi ne wanda yake ingantacce a bisa tahririn hanyoyin riwayar hadisi, bisa ilimin isnadi hadisin ya inganta, an aka bi ka'idodin isnadi. Waɗanda suka raunana hadisin sun raunana shi ta fuskar naqdi ga mataninsa, suna cewa hadisi ne wanda yake ya saba yanda ake yin sauran salloli, kuma ingancinsa bai kai da isnadinsa bai kai ingancin da za a ce an dogara da shi wajen tabbatar da asali kamar wannan ba. To wannan naqdi na matan, wannan shine abinda waɗansu malamai suka yi, kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim da Ibn al-Abdul Hadi da Imam al-Zahabi da kuma abokinsa a wajen neman ilimi Al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi, duk suka ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba, bal suka ce mawdu'i ne. Waɗansu daga cikinsu sun ce munkar ne. Al-munkar shine hadisin da ya zamanto an ruwaito shi ba ana kyautata zaton kan cewa kuskure ne wajen riwayar, saboda rashin ƙarfin yarda da ake da shi ga waɗanda suka ruwaito, kuma babu wani hadisi da ya masa shaida. Domin hadisin tasbih ba wani hadisi da ya yi masa shaida, don sallah ce wadda ita kadai aka sifanta ta da wannan sifa. To amma Imam Ahmad an ruwaito da gare shi ya inganta hadisin salatul tasbih. Haka zalika malaminsa Abdullah ibn al-Mubarak almajirin Imam Malik rahmatullahi alayhi, haka Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da Al-Hafiz Imam Jalaluddin al-Suyuti a cikin Al-Ali al-Masnu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a da kuma al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin malaman wannan zamani, Allah ya ji kansu baki daya, sun inganta hadisin. Saboda haka hadisi ne ingantacce. A takaice, sallah ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana yin ta raka'a hudu, idan mutum yana da iko ya yi ta a kullum, in mutum yana da iko ya yi ta a sau daya a mako, ko a sau daya a wata, ko a sau daya a shekara, ko a sau daya a rayuwarsa. Raka'a hudu bayan mutum ya yi karatu na sallah, zai yi tasbihi da sigar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A wata riwayar ta wannan hadith din da karin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wato subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, yayi sau 15, sannan yayi ruku'u yayi sau 10, sannan ya dago daga ruku'u yayi sau 10, sannan yayi sujada yayi sau 10, ya dago daga sujada yayi sau 10, ya sake sujada ta biyu yayi sau 10, ya dago daga sujada ya zauna yayi sau 10, sannan ya miƙe ya sake yin karatu, ya sake yin kamar yanda ya raka'a farko. Haka zai kowace raka'a, sai a raka'a ƙarshe bayan yayi tasbihin a zaune, sannan yayi tahiyya da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama. Wannan shine mujmalin yadda riwayoyin hadisin suka zo, kuma kamar yanda muka ambata, waɗansu malamai sun tabbatar da ita, waɗansu kuma sun yi nafahinta bina'an akan duba da wato hadisan da suka zo akan bayaninta. Na'am, ana faɗa abin da yake shine mafi rinjaye ta fuskar isnadi, hadisin ingantacce ne. Waɗanda suka raunana hadisin sun yi shi ta fuskar naqdul matn, nakadin matani kuma ba kowane malami ne yake sallamawa da shi ba. Idan hadisi ya riga ya inganta, musamman Imam Ahmad, wanda Imam Ahmad yana daga cikin wanda yake da ka'ida wajen al-hadithul munkar, hadisi wanda aka ruwaito shi wanda yake ba wanda ya ruwaito shi in ba ta wannan riwayar ba, yana taka saudewa yakan ce wannan hadisi ne munkari. Daga ciki akwai dan hadisi dake cikin Bukhari wanda Imam Ahmad ya sabanta su da nakara, kamar hadisin istikhara, wanda Imam Ahmad ya ce hadisi ne munkar, saboda hadisi ne na mutanen Madina kawai. Jabir ibn Abdullah shi kadai ya ruwaito shi, daga Muhammad ibn al-Munkadir ya ruwaito daga Jabir. Kuma yawanci hadisin Madina, aka ce in ka ji hadisin Madina an ce Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir, to an rasa masa mafita ne sai a dauki wannan, saboda haka waɗansu kuskure suke sai su yi masa wato tarkibin isnadi. Saboda haka dai ash-shahid Imam Ahmad ya sabanta wannan hadisi da nakara, duk da yake a wajen Imam al-Bukhari ba hadisi ne munkar ba. To amma kaga duk da yake da wannan shine manhajinsa, shine tsarinsa, shine tafarkinsa wajen hukunci akan hadisai, ya karɓi hadisin salatul tasabih, ya karɓe shi ya inganta shi. Saboda haka wannan kuma shine abinda ni shine fahimta ta, kuma abinda nake fatuwa akai kenan, ko bara nayi wannan bayani a wajen karatun nan, kan cewa a iyakar a bincike na a kuma iyakar abin duba na da abinda naga malamai sun faɗa dangane da na sabanin su akan wannan mas'ala, hadithul tasabih hadisi ne ingantacce, wanda kuma da yake son ƙarin bayani sai ya koma cikin al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a. Al-Hafiz Imam al-Din al-Suyuti, Jalaluddin al-Suyuti, yayi dogon bayani wajen riwayoyin wannan hadith din. Haka zalika a ciki ne kuma ya ambaci cewa Ibn Hajar ya hassana shi, ya ce hadisi ne hasan. Haka zalika a cikin silsilar sahiha na Sheikh Nasiruddin al-Albani da kuma sahih Abi Dawud, domin yana hadisin yana cikin Abi Dawud. Sannan ina so a ƙara jan hankalin jama'a dangane da bankin musulunci, domin kafirai suna ta rubutu a jaridu da kafofin labarai suna caccakarsa, amma babu wani musulmi ɗaya da ke kare shi. To wannan ya daga cikin rauninmu a cikin dukkan matsala. Sai ka ga muna da jaridu ɗin, tunda akwai jaridu waɗanda suke na musulmi ne, kamar Daily Trust, kamar People's Daily, kamar Blueprint, duk jaridu ne wanda yake na musulmi, kamar Trayon. Kuma in muka yi rubutu za su buga, dama ba ma rubutun, sai kullum mu ce kafirai suna cikin mu, ya kamata ne kaza, amma ba ma yi. Nawa ne za ka ga sun yi rubutu akan bada kariya ga wannan bankin na musulunci? Kaɗan ne. Amma so su ga su sun fi kowa hayaniya, har su je su samu alƙali su shirya ya zo ya ce dokar da ta bada dama a kafa laifisin da aka bayar na bankin musulunci ya saba doka, ya gina hukunci akan doka wadda take shafaffiya. Amma kuma duk cikin marubuta, in banda dai mutum ɗaya da na gani ya yi didat, wannan Malam Abubakar Siddiq mai rubutu a cikin Leadership, shi ne ya rubutu wanda ya caccaki waɗanda suka fito suka yi sharhi akan hukuncin da kotu ta yi. Ko mutane ne wanda suka sayi awa ɗaya, suka biya wajen miliyan ɗaya, suka je suka aka ɗauko babu wani wanda zai kare bankin musulunci, so suna tattaunawa wai akan dokar da akan hukuncin da kotu ya yi na cewa laifin da aka bama bankin musulunci haramtacce ne a dokar ƙasa. Suka tattauna ba wani wanda ya zo ya ce zai musu inkari. Da aka yi ma gidan rediyo, gidan talabijin ɗin bayani, sai suka ce biya suka yi, suka zo suka yi, kuma an kwana shi ku biya ku zo. Amma babu wanda ya yi. Sai shi wannan bawan Allah Malam Abubakar Siddiq a cikin jaridar Leadership ta wajen kusan sati hudu ko biyar da suka wuce, shi ne ya yi musu raddi wanda yake na ilimi, ya yi bayanin abubuwa waɗanda suke su ne daidai. Akwai waɗansu lauyoyi da suka ce za su yi rubutu a ciki in sun karɓi dokar, to dokar ta fito, kuma har yanzu ɗin sun bugo sun ce za su yi bayani, ba abin da suka yi. Wannan yana daga cikin rauninmu, kuma haka za mu tsaya ya zamanto kan cewar muna gani abin da yake haƙƙi ne namu ne, amma saboda kawai mun zamanto yawan mu ba shi da wani amfani, ba ma amfani da ƙarfinmu da yawan namu da hankalinmu da dukiyarmu da iliminmu, sai ka ce mu ne ba mu da ilimi ko ba mu da lauyoyi. Amma saboda rashin kishi gashi nan sai ka ga sai su ne suke yin abubuwa kamar su ne kadai suke da gaskiya, mu ko ba mu da gaskiya, kamar su ne kadai suke da haƙƙi, mu ba mu da haƙƙi, ko su ne kadai suke da ƴanci, mu ba mu da ƴanci. Mai sauƙi. Wannan ya ce a yi mun ƙarin bayani dangane da hadisin nan da aka da aka hana cigiya a cikin masallaci, sai to wani ƙarin bayani kake so, an haramun ne bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya zo cikin masallaci yana cigiyar raƙuminsa da ya ɓata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku ce kada Allah ya dawo maka da raƙumi, ba gina masallaci domin haka ba. Masallaci ba dan waje ne, ba dandali ba ne, masallaci wajen bautar Allah ne. Saboda haka mutum ya yi tsantseni wajen wannan, kada ya saba ma Allah jalla wa'ala, ya zamanto ya yi abin da zai sa masa rashin albarka a cikin dukiyarsa. Idan tsinta aka yi a cikin masallaci, wai idan kamar an yi tsinta a zo a faɗa, a ƙofar masallaci ake tsayawa a yi bayani, a yi cigiya, a ce wanda ya yadda abu gashi. Na'am. Wannan ba cigiya ba ne a yi. Sanarwa daban, cigiya daban, amma wannan bai shiga, in dai nan na mutuwa ne, in ya shiga cikin na'ayu, wato yin shela da mutuwa, wannan ya zamanto haramun, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an-na'ayu, wanda ake yi don alfahari. Amma babu laifi a sanar da mutuwa domin mutane su zo su halarci sallar jana'iza. Amma idan don alfahari ne da nuna kan cewa wani babba ne ya mutu, ana yin shela da wannan, to wannan haramun ne. Na'am. In an tsinta, wannan ba cigiya ba ne. Ai, cigiya in sha dubba Allah, ka ce wa ya ga abina kaza, shi ne. Amma sanarwa kan cewa kamar in wani abu ya rasa, in wani ya rasa dukiyarsa a sanar, wannan babu laifi. Za mu tashi aya ta 55.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين.
الله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تو تمكر هكا ني ميكي ررب آيو ميكي بين آيوي ورا ورا ولتستبين سبيل المجرمين كما دومن حيو يما سلي في سبينا أولا وجان أخيك إراءة قدابي ولتستبين سبيل المجرمين كما ينديك إراءة حفص ko kuma wali tastabina sabilal mujrimin kamar yadda yake kira'ar waɗansu daga cikin qurra daga cikin hadda nafi litas abisa kira'a da muka karanta shine domin hanyoyin masu laifi su bayyana ko kuma litastabina sabilal mujrimin domin ka bayyana hanyoyin masu laifi a cikin dukkan waɗannan guda biyu akwai wato ƙarin ma'ana a cikin fuskoki guda biyu na kowace kira'a. Wato Allah yake kamar yanda ya bayyana haka Allah yake bayyana ayoyinsa bayani wanda yake na warawara shine ma'anar tafsil. Fasila shine abin da yake ya fito daga cikin abu. Saboda haka in kace tafsil wato abin da zaka fitar da shi ka rarraba shi da ya zamanto kowane abu da yake kama da juna kowane abu ya fita daban daga wani abu daga abin da bai kama da shi ba. To idan aka yi bayani wanda ya maida abu ya zamanto warawara to shine ake cewa an yi tafsir. haka ake sifanta alqur'ani wa tafsila kulli shay wato mai bayanin komai a rarrabe a warware to Allah yace kamar haka muke bayyana ayoyinmu warawara ayoyin Allah su zaman tokan cewa ba su yi ishtibahi ba ba su wato fahimtar su ba ta rikida ba ga dukkan wanda yake mai hankali dukkan wanda yake masani babu abinda zai sanya shi ya zamanto bai gane ayoyin Allah ba to kamar haka yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana halin waɗannan mushrikai haka Allah ya bayyana ayoyinsa domin alhaka Allah ya bayyana ayoyinsa warawara kuma domin hanyar masu laifi sune mushrikai ta bayyana wato a gane su a sifar su na girman kai da wulakancin da suke ma mutane da rashin ganin kiman mutane da yin alfahari da abun duniya da ganin cewa babu wani wanda yake da kima a duniya sai wanda yake da abun duniya wannan duk hanyar mushrikai ce sune suke ganin duniya ita ce komai har suke ganin cewar waɗanda yake Allah madaukaki waɗanda yake Allah ya yi musu ni'ima da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karanta wannan ni'imar cewa ai ba wani abu bane domin da abinda suka samu alheri ne mai yawa da su da suke da abun duniya su suka fi cancanta wannan alheri to wannan shine tunanin waɗanda ba su da imani wannan shine mizanin waɗanda ba su da imani to Allah madaukakin sarki yace yayi haka ya bayyana ayoyinsa dan hanyar su ta bayyana kada su zaman tokan cewar ka wato musulmi kada su rudu da hanyar kafirai domin hanyar Allah ma sai sifanta su da al-mujrimun masu laifi masu domin babban laifi shine yi ma Allah laifi ta hanyar yin shirka da shi shine asalin dukkan laifi to wanda duk ko yake so ya bi hanyar waɗannan mutane to ya zamanto shi ma zai zamanto a cikin masu laifi kenan a cikin masu yi ma Allah laifi to dan haka wato yake da muhimmanci hanyar masu laifi ta hanyoyin su bayyana wanda yake nuna kan cewar yana daga cikin abinda wato wannan addini ya kunsa bayyana bata da ke cikin hanyar waɗanda suka karkata daga tafarkin daidai bayyana jahiliya akan yanda take domin a kyamace ta da kuma caccakar jahiliya da nuna bakinta da yin da suka akan hanyoyin kafirai wanda yake wannan yana daga cikin abinda musulmi yanzu ba ma yi har ya zamanto cewar waɗanda suke kafirai har sun mayar da hanyar su ita ce ma kamar ita ce ma as-sariqul mustaqim saboda yawan kururuwa da suke yi da kormato da hayaniya da suke yi akan nuna cewa hanyar su ita ce idan suna maganar yanci kai ka ce su ne kadai masu yanci babu wani mai yanci in ba su ba in suna maganar wato hankali kai ka ce su ne kadai masu hankali babu wani mai hankali in ba su ba in kana maganar wato in kana maganar ci gaba kai ka ce su ne kadai suka san ci gaba ina ci gaba ga rayuwar jahiliya ina ci gaba ga rayuwar da ta mayar da mutum shi da dabba ba bambanci ina ci gaba ga mutanen da suka zamanto ba ga mutanen da suka zamanto wato butulci da rashin kunya da fitsara shine abin da ake tutiya da shi amma kunya da tsoron Allah da godiya ga Allah da san adalci da riko da gaskiya da amana duk ba shine a gaban su ba in sun yi gaskiya in kaga sun yi gaskiya dan su tabbatar da jari hujjar su ne dan suna gudun cewa rashin gaskiya zai sa tijarar su da kamfanin su ya kare idan sun yi amana dan suna ganin kan cewa amanar za ta biya su kuɗi ne kuɗi shi jari shine hujja a wajen su amma babu wata kima ta dan adam da suke rike da ita to irin wannan bayanin gashi dan Allah madaukakin sarki ya ce walitastabina sabilul mujrimin domin hanyar mujrimai ta bayyana wato kenan duk abinda zai bayyana hanyar mujrimai ka gano ta hakikanin yadda take abinda zai bayyana maka jahiliya ka gano ta ka gano sirrinta wannan yana daya daga cikin manufa ta alqur'ani tunda Allah ta'ala ya ce haka yake tafsilin ayoyi domin wannan tafarki na wanda yake wato mushrikai ya bayyana kenan daga cikin maqsudin bayanin alqur'ani shine a bayyana wato tafarkin jahiliya da aka dukkan abin da zai sa tafarkin jahiliya ya bayyana a ga wato munin sa a ga kuma wato rashin dacewar sa da wato kimar dan adam abu ne wanda yake maqsudin alqur'ani aba a kira'a ta biyu walitastabina sabilal mujrimin domin ka bayyana tafarkin mujrimai kamar wato kenan Allah ya dora bayanin tafarkin mujrimai akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bayyana shi wanda yake shi ma wannan maqsudi ne kenan wato dukkan mai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mai da'awa lalle a cikin da'awarsa ya zamanto yana bayyana fata dake cikin hanyoyin jahiliya dake cikin hanyoyin mushrikai da sauran kafirai wanda yake kuma ana buƙatar haka din taya zaka san wannan taya zaka san wannan ka tsaya ka binciki irin yadda rayuwarsu take ka karanta yadda tsarin rayuwarsu take ka karanta yanda abubuwan su na sociology suke faɗa da irin falsafar su na wato ilimin tattalin arzikin su wanda yake na jari hujja ko na gurguzu ko falsafar su wanda take cewa irin falsafar su wanda take cewa mutum daga buri yake irin dukkan wannan bakan nasu ka karanta dan ka fahimci abin da ke ciki na bata kuma ka bayyana wannan batan ga mutane domin su kyamace shi su nisance shi wannan maqsudin dukkan mai da'awa ne amma ba kowa ne zai wannan ba sai wanda yake mai da'awa wanda yake yana da rusuhi a cikin ilimi wanda yake yana da tabbaci yana da wato digadigai masu karfi wato masu nauyi ya kafa digadigansa akan tafarkin ilimi ya fahimci ilimi na addini yanda ya kamata da imaninsa to sannan sai ya shiga ya ga hanyoyin bata ya ga abin da ke ciki domin ya bayyana batan ga mutane dan kada su rudu da bata da hanyoyin jahiliya hanyoyin mujrimai ya zamanto sun rikita musu shari'ar Allah jalla wa ala sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah ce ne ni an hana ni na bauta ma waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba wato an hana ni na bauta ma gumakan da kuke bauta ma aka kirawo bautar da su da shi aka ce yayi aka yi lafazin ibada an hana ni nayi ibada nayi bauta ga waɗanda kuke musu kuke bauta musu sai aka kirawo bautar da su mushrikai suke maguma kansu da abin da yake wato al-khas ne urida bihi al-am abu wanda yake kebantacce na ibada shine addu'a domin ita ce kwakwalwar ibada kuma ita ce ainihin babbar alaka tsakanin mushrikai da gumakan da suke bauta ma suna roƙon su idan za su yi tafiya su je su nemi sa'a wajen su idan wani abu ya same su su je su nemi kariya idan an yi musu haihuwa su je su kai yanka wajen su domin ya zamanto kan cewar dan an kare shi daga shan inna ko daga wani abu mummuna duk irin dai wa'a abubuwa na jahiliya wanda suke yi to wannan bauta ce to Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu ni an hana ni in bauta ma wanda kuke bauta ma ba Allah ba wato kenan rashin bautar su ba wai abu ne ba yayi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kirkiro ma kansa yayi ba ba kuma sha'awa ce yake yi ba so yake ya kawo wani abu wanda ya saba ma sauran mutane ba yace ya zo da wani abu sabo domin yana neman mulki saboda in kana so ya zamanto kan cewa ka shahara khalif tu'raf ka saba ma mutane sai a san ka duk ba dan wannan bane hana ni akai ni ma bin umarni nake yi qul la attabi'u ahwa'akum ce ne ni ba zan bi soyayyen ranku ba qad dalaltu idan na bi soyayyen ranku ai na bata kenan wama ana minal muhtadin kuma ban zamanto cikin mashiryayyu ba wato aka sake karrara qul ce ne musu domin a fassala cewar hana ni da aka yi nayi bauta an kuma yi min wani hanin wanda yake shi kansa mustaqilli ne kan kada soyayyen ranku domin a nuna cewar abinda suke akai su mushrikai san rai ne basu aza addinin su akan ilimi ba wala akan shari'a bal akan al-ahwali abinda ake cewa al-hawa shine shiddatul mahabba sananin soyayyen abu in kana son abu so wanda yake na adi kamar da yana son ubansa kamar miji yana son matarsa wannan soyayya ce ta dabi'a ba a kiranta hawa amma hawa shine wato son abu wanda yake har ya wuce iyaka wanda yake komai zaka iya hasarar sa domin samun biyan bukatar wannan abu kamar son kudi yana son tashi da hawa wanda son kudi ya zamanto masa hawa shine mai yake halalta ko haram ko menene inda kudi zai shigo to ba ruwan sa ya bincike daga ina yake in dai akwai riba to ba ruwan sa da bincike yaya ribar take amma wanda kudi za su zo wajensa yace anya ko wannan ya halatta a gare ni to wannan fa sai nayi tambaya kaje na koma yana tambayar malamai me hukuncin wannan gafa abin da aka bani to wannan ba hawa wannan kudi bai riga ya zamanto masa san kudi bai zamanto masa hawa ba san kudi dabi'a ne amma yayin da mutum zai zamanto kan cewar ya sanya san addini ya sanya tsoron Allah ya gicciya shi tsakaninsa da san kudi to wannan bai zamanto alhawa ba shi yasa kaga Allah ta'ala yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin baka ga wanda ya dauki abun bautan sa ya zamanto hawansa ba wato abun da yake so shine addinin sa abun da yake so shine addinin sa idan yayi adalci dan yara dan zai tabbatar masa da abun da yake so ne idan yayi gaskiya dan zai tabbatar masa da abun da yake so ne yayin da gaskiya ba za ta tabbatar masa da abun da yake so ba to daga shi daga tsakanin sa da gaskiya kama bainal mashriqi wal maghrib saboda haka shine wanda za ka ga ana cewa yakilu bi mikyalaini yana da ma'auni guda biyu ma'auni na san ransa ma'auni kuma na sabanin san ransa ba shi da ka'ida guda ɗaya da yake bi to duk wannan dan mu san me dan mu san mun dan mu san munin hawa ai kuna ganin irin mutane masu hawa ko kuna ganin kukan yi mu'amala da irin su kukan yi mu'amala da irin su wanda shi babu abin da ya sani sai abin da yake ransa yake so to kaga duk wanda yayi mu'amala da wannan ya san kanta bai mu'amala da mutum ba babu nasu sai nasu a nan waje to kasancewar an ce an sifanta hanyar mushrikai da kan cewa soyace soyacen ransu ne a cikin wannan akwai suka da rusawa ga addinin jahiliya kan cewa gabaki da addini ne wanda aka gina shi akan san rai sannan Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu wato bana bin soyace soyacen ranku idan har na bi soyace soyacen ranku ai na bata wama ana min almuhtadin kuma ban zamanto cikin shiryayyu ba Allah bai ce wama ana muhtadin ba ni ban zamanto shiryayye ba sai yace wama ana min almuhtadin saboda wannan balaga ce ta alqur'ani wane ne yafi isa matuƙa ka ce wane malami ne da kuma ka ce wane yana cikin malamai wane ne yafi isa matuƙa wajen jin nauyin da sifanta wannan da sifar ilimi ka ce wane malami ne ko ka ce wane yana cikin malamai yana cikin malamai domin in kace malami ne wato ma'ana daga cikin irin sifofin da yake da shi akwai sifar malinta kuma akwai sifar da yu a sifar malintar tasa akwai kuma dan abin da ba a rasawa na karkatar malami amma yayin da kace wani yana daga cikin malamai wato dukkan sifa ta kyautai ta kyautatawa da ke tare da malamai to ya sifanci da ita shi yasa sai Allah ya ce wama ana min almuhtadin ko ban zamanto cikin wannan jama'ar ta malamai ta mutane da ake ce musu shiryayyu ba ban zamanto cikin su ba dan a nuna kan cewar na farko tukuna su mushrikai ba sa cikin wannan fi'a ba sa cikin wannan ta'ifar ta wato mutane wanda suke shiryayyu kai ka ce zaka yi suranta ga mutanen nan wanda suke shiryayyu wanda suke tafiya yamshuna alal ardi hauna masu tafiya nitse ba tafiya irin suna tafiya suna kormato suna waiwaye a hanya suna kallon abin nan suna kalle-kalle suna kallon tsiraicin mata kana ganin waɗannan ka san wawaye kenan to kowa yana alfahari ya zamanto yana cikin waɗannan almuhtadun din to da aka ce wama ana min almuhtadin Allah in nayi haka ban zamanto cikin wannan da'ifar wadda take ta shiryayyu ba a ciki kaga an kore cewar su kafirai su mushrikai da aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam bin tafarkin su ba sa cikin wannan da'ifar ta wanda suke shiryayyu sannan Allah ta'ala ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi bayan Allah ya ce ya hana shi ya bauta ma waɗanda suke bauta ma ba Allah ba ya hana shi ya bi tafarkin jahiliya ba kuma kawai wai ya saba din bane ba kuma ya wani abu sai kuma aka ce masa qul inni ala bayyinatin min rabbi kace ni ina kan hujja ne daga ubangijina wato abin da nake yi ba mafarki bane ba zato bane a'a hujja ce daga ubangiji albayyina shine albayan abin da yake wato hujja mabayyaniya wato babu wani abu wanda yake akwai rudo a ciki ka san wato akwai lokacin da muke makaranta muke jami'a akwai wani malaminmu bature ne na ingila daga digirin farko aka ba shi digiri sama da phd dsc ya zamanto doctor of science amma ya tsufa sosai dan shine ya kirkiro wani abu a cikin ilimin fannin lantarki to da yake ya tsufa yana da muzakkira wanda yayi a wajen koyarwa yana karanta fitikai a ku tsaya fa haka yake abin sai ga ya dan sa hannunsa a harshensa yana tunani wannan sai ya sa da yawa daga cikin dalibai mu a cikin wannan lokacin sai ya zama tokan cewa ba ma bukatar ma mu je ajin sa sai muka dauki abin da ya rubuta yanda yake da hankali muka koya daga nan dan mu ci jarabawa saboda ba mu da aminci akan abin da yake fada yana shakka to ka gani duk wanda yake mabiyi yana so ya samu aminci da wanda yake bi amma yayin da ka tuntuwa wanda kake bi babu tabbas ya san hanya ko bai san hanya ba kamar misali kun bata a hanya ne kuna tafiya wani yace ai ya san hanya sai da yazo kuna to dama ake ko hagu wancan zon dai kamar dama akai to kaga sai ka ji lokacin sunan sai mutane su da Allah ku samu wanda ya san hanya ai tambaya to wannan a cikin wannan dan ai nafayin wannan wato rashin fika da rashin aminci da sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ka ce musu ni akan hujja nake daga Ubangiji ne akan bayani nake ta farki wanda yake mabayyani wanda yake babu wata shakka a cikin cewa na san inda nake tafiya na san daga inda na fito kuma na san yanzu a inda nake wa kadzabtum bihi kuma kun karyata wannan hujja wannan dalili da yazo min daga Ubangiji na alhali gashi kun karyata to yaya zan yi zan bi karyatawar ku ne in bar bayani daga Ubangiji na ko me zan yi sannan Allah ta'ala yace ma indi ma tasajiluna bihi kace musu ba in ma abinda kuke neman gaggawar yazo ba a waje na yake ba azabar da kuke cewa wa yaquluna mata hadhal wa'd yaushe wannan al'amarin zai zo fa sayunjibuna ilayka ru'usuhum wa yaquluna matahu sai su jijjiga kansu yazuwa ga kanka yazuwa gare ka suna sauraro su ji to yaushe ne abin zai faru dan izgili shine wannan isti'jal din to Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu wannan abun ba a waje na yake ba domin a wajen Allah yake domin mubalaga wajen nafayin dukkan wata sifa ta uluhiyya daga gare shi sallallahu alaihi wasallam inil hukmu illa lillah hukunci kadai a wajen Allah yake ba a waje na ba ba a wajen wani annabi ba ba a wajen wani sarki ba ba a wajen wani mala'ika ba hukunci na Allah ne yaya Allah zai yi da bayinsa ya kare su saboda wata hikima ta sa ko kai azabtar da su saboda sun cancanci azabar wannan na Allah ne duk da sun cancanci azabar baya ga annabi ya zamanto cewa shine zai yanke hukunci cewa azaba ta zo wannan hukunci na Allah ne ya qussul haqq Allah yana bayanin gaskiya yana kissata abin da yake shine gaskiya babu ƙarya babu yaudara babu wasa a cikin maganar Allah wa huwa khairul fasilin kuma shine mafi kyawun masu rarrabe magana masu bayyana magana alfasil shine wanda yake tafsil wanda yake bayanin abu wato warawara babu bayani irin bayanin alqur'ani shi yasa zaka ga yaro dan kankani sai Allah ya sare masa ya haddace shi kuma akai tafsiri sai ya fahimci shi saboda Allah madaukakin sarki shi yafi kowa ba iya bayani qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiya al'amru bayni wa bainakum ce ne musu da abinda kuke gaggawar ya zo muku da a waje na yake da al'amarin ya da an riga an hukunta al'amarin tsakanina da ku da ni ne zan ce ai hukuncin azaba ya tabbata a gare ku yayin da kuke takalata kuke ta to kawo mana azabar mana da a waje na yake ba a wajen Allah ba da tun nazo muku da shi saboda ni mutum ne waɗansu malamai suna cewa an ruwaito hadisi Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce ta fi tsanani gare ka ya rasulullah daga abinda ka fuskanta daga mushrikai yace hakika na fuskanci tsanani daga wajen mutanenki amma babu rana mai tsanani a gare ni sai ran da na fita nake bijirar da kaina nake wato tallan kaina ga larabawa Amina naje wajen ibnu abdul kalal naje wajen sa nace ka bani kariya domin isar da sakon Ubangiji na yace a'a ba ni ba kai na bar wajen ina wato mai tsananin bakin ciki ban ankara ba sai gano a qarnus sa'alib shine miqatin mutanen fa'if wajen kusan wato mul wajen kusan 90 wajen kilomita 80 ne daga garin Makka hanyar fa'ifa tunda kaga daga Mina wato sai ya gangaro sai ya kama hanyar fa'if bi ankara ba sai ga shaye wannan doguwar tafiya yana daidai a nan wajen sai mala'ika Jibril ya sauko masa yace Allah ya ji abinda mutanen ka suka gaya maka kuma gashi ya turo maka, ya turo maka mala'ikan da yake kula da duwatsu, ya hore shi gare ka, ka umarce shi da abin da kake so. Sai mala'ikan duwatsu ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idan kana so in shita an utabbiqa alaihimul akhshabain fa'alt, in kana so wato in kife su in haka dutsen duwatsun nan guda biyu bakake, su ne banu abin nan jabalul ka'aba da abu qubay, in haɗe su dan su ne suke, su ne suka sa wato ƙwaryar maka a tsakiyar su, in haɗe su gabaki ɗaya ya zamanto kan cewa kenan babu su, babu alamar su da su, da gidajen su, da ƴaƴan su, da komai da komai, in kana so yanzu yanzu sai ne haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a, ina fata Allah ya fitar da tsatsan su daga cikin tsatsan waɗannan kafiran waɗanda za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi. To kaga ga al'amarin an san a hannunsa amma bai yi ba, kuma nan aya tana cewa da al'amarin a hannunsa yake da yayi, waɗansu sai su ce akwai tufka da warwara. To babu tufka da warwara, wato al'amarin a hannunsa yake. Kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi, da abinda kuke gagga, kuke ne, kuke takala ta kuna cewa yazo yanzu mana, da a wajena yake, to da al'amarin ya an riga an kunta al'amari. Amma yayin da mala'ikan duwatsu yazo yace masa in kana so na haɗe su, zan haɗe su, sun yi masa istidali a lokacin ne, suna ce masa ne ka kawo mana ina azabar ta zo yanzu, ba su yi masa wannan kalubale ba, ya bijirar da kansa yana neman mataimaka, ba su taimake shi ba, ya zamanto cewar yana jin kaɗaicinsa, yana kamar yadda ya zo a cikin duwayoyin sira, ya Allah gare ka nake kai kukan rashin dabara ta da rashin ƙarfina da wulaƙanta ta a gaban mutane. Yayi wannan doguwar addu'a da take a cikin sira wanda aka ruwaito ta a cikin sai Allahumma ilayka ashku da'afi wa qillati hilatina ila ban rike addu'ar ba. Amma ma'anarta dai shine cewar ya kai kukansa wajen Allah jalla wa ala akan rauninsa da kuma wato rashin ƙarfinsa da rashin dabararsa, da cewa dukkan wata hanya ta toshe a gabansa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Amma ba ya fita bane saboda mutanansu sun yi masa kalubale, ya rasa abinda bai ce musu. Wato da a lokacin da suke cewa kawo mana azabar mana, da a lokacin a hannunsa take, da sai ya kawo musu. Saboda haka babu tanakudi a cikin wannan, kun fahimta, babu tufka da warwara a cikin wannan. Wannan haka yake saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya faɗa da za su yi haka, ya dace kuma a lokacin nan Allah ya bada wannan sultani gare shi salawatullahi wa salamu alaihi, sai ya yi din. والله اعلم بالظالمين قل لو ان عندما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين الله شيني ما في سني ده ودان ده سكي سوني الظالمي ودان ده سكي چنچنچي اي واتو عقوبر الله تسوكا اغريسو اكنسو
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبيس ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. Allah yace wa indahu mafatihul ghaib, mabudan ilimin gaibu suna wajensa shi kadai jalla wa ala, la ya'lamuha illa hu, ba wanda ya san su sai shi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, kuma shine yake yana sane da abin da ke cikin dake doron kasa da abin da ke cikin teku, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ba wani ganye da yake fadowa face ya san shi, wala habbatin fi dhulumatil ard, babu wata kwaya dake cikin duffan kasa, wala raqibin ko danye, wala babu wani danye, babu wani abu danye, wala yabisin ko wani abu busasshe, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi mabayyani. Wannan wato bayyana sifar Allah ce ta ilimi. Allah madaukakin sarki yana da sifofi kyawawa, sifofi da suke nuni akan kamala da rashin tawaya, kuma yana bayyana su bit tafsil a rarrabe. Amma wajen sifofi da yake kore ma kansa, a dunkule yake kore ma kansa waɗannan, kamar ya kore ma kansa walam yakun lahu kufuwan ahad, ba shi da wani tsara, bai ce ba shi da wani mai kaza ba, ba shi da wani mai kaza, ba zai kawo shi ala tafsil ba. Amma wajen bayanin sifofinsa da ya sifantu da su na kamala, sai ya kawo su ala tafsil. Kamar nan yanda ya fassala mana sifarsa ta ilimi jalla wa ala, yace wa indahu mafatihul ghaib, wato kamar yanda yace wallahu a'lamu bil zalimin, Allah shine mafi sani da wanda suke azzalimai, to shine kuma wanda yake mabudan gaibu suke hannunsa, don ba wanda ya san wane ne azzalimi, wane ne na kirki in ba Allah ba, saboda ya alaka, yana da alaka da batini. Gashi nan hatta wajen malaiku, wajen munafikai, Allah ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, baka san su ba, mu ne muke sanin su, mu ne muke sanar da su. To nan yace wa indahu mafatihul ghaib, Allah shine kadai yake da mabudan gaibu, shine fa'idar taqdimil wato al-khabar akan al-mubtada. Wa indahu ay la inda ghayri, wa indahu wa indahu la inda ghayrihi mafatihul ghaib, a wajensa ba wajen waninsa ba mabudan gaibu suke. Mabudan gaibu fassararsu ta zo a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito na Abdullah ibn Umar, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, sai ya ce inna Allaha indahu ilmus sa'a, ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyar da aka ambace su a surat, a ƙarshen suratul Luqman, fi khamsin la ya'lamuha illa Allah, shine ma'anar mafatihul ghaib, abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah. Inna Allaha indahu ilmus sa'a, ilmus sa'ar al-qiyama, wajen Allah take, ba wani annabi da aka sanar da wannan, ba wani mala'ika da aka sanar da wannan, ba wani mai lissafi mai duba a cikin taurari wanda ya san da wannan. Mala'ika bai sani ba, mala'ika wanda yake, wanda yake hangen abin da ke cikin lauhul mahfuz, ya karanta abin da yake ciki na umarnin Allah, ya isar da shi har ya zo ga manzannin Allah, shi ma kansa bai sani ba, ballantana wani guka wanda yake dogaro ga abin, sai fa abin ya sauko fa daga lauhul mahfuz, ya zo zuwa sama'ud dunya, a lokacin da ake gaya ma mala'iku da za su sauko da al'amarin zuwa ƙasa, shi ne wato aljani ɗaya zai hau kan ɗaya, ɗaya hau kan ɗaya, hasi nisa can su ɗan ji ɗan kaɗan daga abin da ake faɗa, in suka ji 'yan gaskiya guda kaɗan, sai su zo sai fara ta da ƙarya ɗari, sai zo su gaya ma bokaye, shi kuma bokaye ta da ƙara nasa, shi ne ake, shi ne za ka ga ana cewa wato malam ya san gaibu, da shi ne masu lissafi kuma na bugun ƙasa da tafiyar taurari, duk da irin wannan ne suke zuwa suna ci da bugu. To idan mala'ikun da suke zuwa suna hango lauhul mahfuz ba su sani ba, ina kuma wani wanda yake koma bayansu? To ba wanda ya san sa'ar al-qiyama, inna Allaha indahu ilmus sa'a, wa yunazzilul ghayth, Allah shine yake saukar da ruwa, Allah shine kadai ya san hadirin da zai ruwa, kuma shine kadai ya san lokacin da ruwan zai sauko, shine kadai lokacin ya san kuma iyakacin inda ruwan zai. Yanzu ka bi duba ga shekaran jiya, shekaran jiya aka yi ruwa nan kudu da mu kaɗan, mutane suka jike suka tafi masallaci a jike, amma mu nan masallacin ko ɗugo, amma wani wanda ya ga hadirin nan sai ya ɗauka ga baki ɗaya garin Kano an yi ruwa. To wannan ba wanda ya san, kafin ruwan ya sauko ba wanda zai sani sai Allah, ba wanda yake sanin wannan. Ko ilimin meteorology ba zai iya nuna maka wannan ba, ilimin meteorology ba zai nuna maka wannan ba. Akwai abubuwa na al'ada wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya gina su akan al'ada, saboda haka su kansu za ka ga suna cewa ana tawakkali, ana fata za a yi ruwa, za a yi kaza, za a yi abin nan hasken rana, saboda suna ganin da iska take tafiya a cikin hoton yanda iska take tafiya suna ganin hoton duniya saboda haka bisa yanda Allah ya hukunta abubuwa bisa al'ada sai abu kaza zai faru abu kaza zai faru amma ba wanda ya sani Allah ta haƙiƙi in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abinda ke cikin mahaifa abinda ke cikin mahaifa menene abinda ke cikin mahaifa abubuwan da Allah yake cewa mala'iku ma su rubuta su kansu mala'iku ba sani ba sai lokacin yayi za su zo su rubuta rizquhu wa ajaluhu wa saqiyun wa shaqiyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna nawa ne arzikin sa zai zamanto sarki zai zamanto gwamna zai zamanto abin nan malami ko kuwa wahala zai sha manomi zai noma zai tayi wanda yake noman ba zai taba fita daga cikin noma ba har ya mutu duk wannan sifar su suka sani Allah ne kadai ya sani amma yayin da yake cikin mahaifa karkari ka ji an yi tsakani an ga alamar maraina aka ce a wannan namiji ne ba a ga alamar maraina ba aka ce a wannan mace ce ko waɗansu daga cikin alamomi wanda ake yi da hoto wanda yake za a gani take ce a ka gani saboda haka ku ne kuke karanta alkur'ani kan cewa wai wa ya'lamu ma fil arham Allah ne kadai ya sani ga ilimin science ya nuna amma abin da ke cikin al'arham din ai hadisi ma ya bayyana abubuwan da mala'iku suke rubutawa waye zai iya sanin wannan mala'iku za su zo su rubuta arzikinsa da ajalinsa da cewa ko shi dan wuta ne ko shi dan aljanna ne ba wanda zai iya sanin wannan ko su dukkan ilimin science ba wanda zai taba ce maka ya san wannan ko ma za a haife shi da rai ne ko ba za a haife shi da rai ba in an haife shi da rai din zai yi kuka ko ba zai yi kuka ba ko kwanan take zai mutu ya koma ko kuma shekara nawa zai yi duk wannan Allah ne kadai ya sani وما تدري نفس ماذا تكسب غدا باري da yasan abin da zai yi gobe saboda haka kaga wannan ya kamata in dai ka yadda da alqur'ani kada ka je wajen boka kada ka je wajen mai bugun kasa dan Allah ne kadai yasan abin da zaka yi gobe amma yazo ya ce maka zaka yi kaza za a yi kaza zaka yi kaza saboda kawai daga ka shiga wajen sa ya gaya maka wani abu da aljinin sa ya je ya gaya masa kai yace abin nan ka je ka bar abin nan ka zo a muta kaza iri kaza ko yayin da zaka zo ka sa wani abu a abin nan ga a cikin aljihun da ka sanya makullinka baka wajen kana zuwa sai ya gaya maka wannan abu saboda aljini ya riga ya gaya masa sai kamba sai gigita ka saboda haka duk abin da zai faɗa sai ka ce sami ina wa tsana bakan yayin da kake wannan ka sai da imanin ka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo wajen boka ko mai cewa ya san gobe ko mai ƴarkara ko mai mame menene mai bugun ƙasa ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to wannan ya kafi da abin da aka saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai da kake karanta alqur'ani kana karanta irin wannan wa inda huwa mafatihul ghaib ka san cewa ƙarya yake bai sani ba ko ya faɗi gaskiya guda ɗaya to abubuwan da zai biyo baya da su duk ƙaryarki ne وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت باب كون راي با وني وندي با وني ران da yasan cewar a ina zai mutu ba wanda yasan a ina zai mutu kaga inda akwai wanda yasan a ina zai mutu ya san cewar alal misali ya san kamar wanda aka ce ne wato kamar idan mutum ya san cewar alal misali aka gaya masa a garin da zai mutu cewa Abuja zai mutu saura ka sai ce shi da Abuja har abada saboda wai kada abin nan kada ya je ya mutu a cikin bai san idan Allah madaukakin sarki kamar yadda zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya rubuta ajalin mutum a wani gari sai ya sanya masa bukata a wannan garin sai ya tashi tafi wannan garin ba ya tafi ne don ya mutu ba ya tafi ne don ya yi harka ya tafi ne don ya biya bukata sai ka ci kuzda mutuwar shi zai kai kansa har wajen shi zai kai kansa zuwa ga ajali ba to babu rai wanda ya san wannan ba ran da ya san cewa bi ayi ardin tamut a wani rai a wani wuri ne zai zai mutu wa'annan mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah saboda haka ka duba ka gani irin wannan abu ne wanda yake da alaka da abubuwa da suke zurfi a cikin gaibi kuma kana sanin cewa suna nan kowa ya san cewar irin abin da yake faruwa gobe abu ne wanda yake mai ban mamaki kuma yaga duk ilimin da ake da shi duk cibiyoyin ilimi da ake da su
za a gane abin da zai faru. Yanzu dubi irin abin da yanzu dubi irin abubuwan da suke faruwa na girgizar kasa, na tsunami, irin abubuwan da suke faruwa na abin nan a irin 9/11 din na September 11 din da suka zo suka faru. Da abubuwa wanda yake baka taba tsammani. Sai ka ce to idan da ina ake ina ilimin namu ina binciken namu kamar yanda ya faru ga America lokacin da wannan abin ya faru ina abin nan ina CIA din namu ina NSA din namu ina wane ne namu duk a lokacin da aka zo ake ai sai a zo ai garan bawul ga tsarin gabaki daya saboda me saboda ya zo musu barabe da sun san abin da zai faru gobe da abin da zai zo musu sheda ne akan cewa ba su sani ba duk ilimin su duk dukiyar su duk tanadin su to babu wanda ya san mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah yana sanin abin da ke tudu da abin da ke cikin teku ka duba ilimin abin da ke cikin tudu in ba aka hada abin da ke cikin tudu ga ya hada fa dabbobi ilimin zoology kenan ya hada tsirrai ilimin botany kenan ya hada abin da ke cikin karkashin kasa na wato ma'adanai da ilimin yanda kasa take geology kenan ya hada fannoni na ilimi daban-daban da shi kansa mutum din ilimin mutum da al'adunsa da sauransu ilimin anthropology wato duk abubuwan da ake yi a cikin jami'a da ya danganci doron kasa sannan abin da ke cikin teku kuma ilimin da ke cikin teku da shi kansa ilimin ruwan da shi kansa ilimin haske ya yake in ya shiga cikin teku da dabbobin da ke cikin teku wanda yake kowanne daga ciki ilimi ne wanda ba wai kawai a bana aka fara shi ba ko a yanzu ne a wannan zamanin ne ake shekaru aru-aru ake yi duk wannan juz'i ne daga cikin ilimin Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin domin isa matuƙa wajen bayanin ilimin Allah sai aka faɗa ma abin da yake wato mafi kankancin abu wanda ba shi da alaka kai a ganin ka ba shi da alaka da wani abu na rayuwa yanzu alal misali ganye ya fado daga kan bishiya ya fado kasa shin ga meye alaka da wannan da wani abu na rayuwa faduwar ganye zuwa kasa ba zai kashe kiyashi ba ko ba haka ba ballantana ya dammara al'umma ballantana a ce rayuwar waɗansu ta kare da wannan ballantana kuma a ce ya zamanto sanadiyar arzikin waɗansu abu ne wanda yake a zahirin zamu ga bashi da wani ko bashi da wani tasiri bashi da wani alaka to duk da wannan rashin muhimmancin sa a bisa tunaninmu Allah ya san shi to kasancewa Allah ya san shi ko ya nuna kan cewa akwai sirri a ciki sannan hatta kwaya fi zulumatil ard kwaya take cikin dubban kasa kuma wannan kwayar in ka tsaya ka duba me zai sa kwaya ta kasance a cikin kasa manomi ya zo ya binne ta yana noma saniya tana tafiya ta taka kwaya ta binne ta a cikin kasa ya zamanto tsiro ya fito wataƙila wannan shi dalilin da wato itace dabino za ta fito zai fito a cikin daji ko mangoro ya fito a cikin daji ko kuma wani kwaro ya ɗauki wannan kwayar daga cikin furen fulawa yana makale da jikinsa kwaron nan ya faɗi ya mutu idan ya mutu ai iska ta zo ta rufe kwaron da wannan kwayar ya zamanto lokacin ne kwayar za ta fito ta zamanto wani abu duk irin wannan abubuwan fa da suke faruwa duk suna cikin ilimin Allah ba ma kawai suna cikin ilimin Allah ba illa fi yana cikin littafi mabayyani wala rafbin wala yabitin ko wani abu wanda yake wato arrafab wadansu suna fassara shi da kan cewa shine abu wanda yake da rai abubuwa da suke da rai rayayyu su ne abubuwan da suke cikin wato wato ko tsirrai ko dabbobi masu rai dabbobi wanda muke gani da wanda ba ma gani kamar irin su bacteria din nan irin su amoeba din nan irin su paramecium wani ga sunan da wanda kuke ta karantawa a biology dukkaninsu su ne ana cikin da su da arrafu su ne abubuwa da suke da rai wanda za su yi rayuwa sannan su mutu wala ya bitin abun da yake busacce shine wanda ba shi da rai kamar ma'adanai kamar petir kamar plastic da abu da wanda muka gani da wanda ba ma gani dukkaninsu suna cikin littafi mabayyani illa ta kitabi mu wato ilimin Allah bai rataye da kawai kan cewar ya san shi a cikin zatinsa ba jalla wa'ala but ya rubuta shi ba don ya manta ba don kudura don nuna izza jalla wa'ala cewa yayin da abin zai faru duk da shi ne zai ce kun fa yakun amma mala'iku su ne za su gano da abin sannan su saukar da al'amarin Allah dukkan abin da zai faru ya rataye da yana cikin lauhul mahfuz an yi recording ɗinsa an kiyaye shi to ka gani idan irin waɗannan abubuwan Allah ya san su ya kiyaye su ina kuma da kuma ayyukan da Allah zai hisabi akan su abinda kake aikatawa abinda kowane daga cikin mu yake aikatawa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl kuma Allah shine wanda yake yake karban rayukan ku da daddare yake sanya ku fi bacci at-tawaffi shine al-qabd daukan abu wato shine yake daukan ranku bil-layl da daddare ya sanya muku bacci an ambacin bacci tare da mutuwa an ambaci kalma daya shine at-tawaffi ko al-wafatu domin bacci kanin mutuwa ne sun yi kama da mutuwa ta kan san cewar kowanne daga cikin su babu tamyizi babu shu'uri za a zo a yi ta abubuwa a gaban wanda yake bacci bai sani ba haka zalika wanda yake matacce to Allah shine yake daukan ranku da daddare dan ya nuna dan kusan cewar ba ku da kayumiya Allah shine al-hayyul qayyum wanda yake tsaye da abubuwa kuka ba ku ne kuke tsaye da kanku ba da ku ne kuke tsaye da kanku ba zai yi ku bacci ba domin idan kuka yi bacci in kuka yi bacci to shikenan komai sai ya tsaya tunda in kun dauka ku kuke tsaye da kanku sai jini ya daina gudana sai kwalwa ta daina aiki sai numfashi sai huhu ya daina shaka amma da ke ba kuke tsaye da kanku ba Allah ne yake shine al-qayyum ku kuma ku da wannan qayyumiya din kaga shi yasa shi Allah ba zai yi bacci ba inna allaha la yanam wala yanbaghi lahu an yanam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya bacci kun bai cancanta Allah ya bacci ba dan shi yake tsaye da komai da zai yi bacci shikenan duk komai sai ya rushe amma mu kuwa saboda bamu da wannan sifar dole mu yi bacci saboda bamu da qayyumiya wani abu ne yake Allah ne yake tsayar da mu to huwa alladhi yatawaffakum bil-layl shi yake daukar ranku da daddare dan ku tabbatar kan cewa ku bayi ne nasa wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kuma ya san abinda kuka yi aiki abinda kuka yi aikin sa kuka yi tsururin sa wato da rana thumma yab'athukum fihi sannan ya tashe ku a cikin wuni kaga sai aka ce aka farkawa ku daga bacci idan rana ta yi sai aka ambace shi kamar ran tashin al-qiyama domin a nuna muku kan cewa Allah da yake muku haka yau da kullun ya sanya ku kuyi bacci sannan ya tashe ku daga bacci to zai gagare shi ya tashe ku ranar alkiyama kuma ka duba fa baccin nan ba wai wannan ne yake ba karba karba ake ba shift ake ba kamar yadda yan sanda suke yi kai ka je kai bacci in ka tashi ni na zo ne bacci a ce mutanen gari haka ake gabaki dai garin Allah zai dauki ranku in dare yayi zai sa ku bacci ka ji kafa ta dauke sannan kuma lokaci daya duka ga an tashi gari ya tashi to kamar haka mutuwa take gabaki daya duniyar sai Allah ya dauke ku kamar yadda ya dauke ku gaban garin gabaki daya sannan ya tashe ku lokaci daya li yuqda ajalun musamma in ya tashe ku domin ajali abin ambato ya tabbata a hukunta shi shine ta ajali rana ajali na ajalin da aka sanya mu kowa kana tafiya ne zuwa wannan ajalin thumma ilayhi marji'ukum sannan ya zuwa gare shi ne ake mayar da ku thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya ba ku labari da abin da kuka sanci kuna aikatawa wato kenan kaga in ka tsaya ka duba yanda rayuwar mu take kaga tashi a abin kwanci tashi yau a kwanta yau a tashi yau a kwanta yau a tashi sai ga kwatsam wani ya tafi gobe ma kwatsam wani ya tafi to ka san kanka kai ma zaka zo ka tafi to in ka tafi din nan shine Allah yake faɗa to in ka tafi din nan wajen sa kake tafiya ba wai ka tafi kenan ba shikenan ka gama a wajen sa kake tafiya sannan in ka koma wajen sa to hisabi ne sai ya baka labarin abin da ka aikata to in ka gaskata shi akan wannan cewa ya kwantar da ya dauki ranka da daddare ya kashe ka sannan ya tashe ka kuma ya san abin da kake yi shi da cewa ya san abin da kake yi kana shirin zakai abu kaza zakai abu kaza zakai abu kaza kana sai da ajali yazo shine shirin shine sanin cewa ya san abin da kake ka san kan cewa ba kai ne kake shirya mu kanka ba tunda baka taba cewa bari mu saurara bari ina zuwa tukuna sai na gama wannan abin sannan ajalin ya sauka duk kowa ajalin sai yana zuwa masa alhali na cike da buri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana da'ira haka layi mai sassa guda hudu yace wannan shine ajalin dan adam sannan ya zana layi guda daya fita daga cikin wannan square din yace wannan shine burin sa ya ketare ajalin kowa a burin sa ya ketare ajalin sa kana nan kana shirin zaka kara aure in an yi sallah bayan sallah amma Allah ya rubuta cewa ajalin cikin azumin nan zaka tafi to da kike da wannan burin zaka tafi kabarin ka kowanne mutum da burace yake tafiya kabarin sa to wannan ala shaida ce ta kan cewar akwai wanda yafi karfin ka wanda yake sarrafa ka to shi wannan din nan shine wajen sa za ka koma, in kuma ka koma wajen sa sai baka labarin abin da kake aikatawa. Na'am.
Wan qahir fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafawatan hatta idha jaa ahadakum الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين.
وهو القاهر فوق عباده الله شيني من رنجاي mirin jaye na karfi akan sama da bayin sa, ba wanda ya fita daga cikin ikon sa, shine al-qahhar, wato wanda yake ya rinjaya ya wato ya fi karfin kowa, ya danna kowa akan duk abin da yake takama shi, duk karfin ka Allah madaukakin sarki ya gama da kai. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, shine mirin jaye a saman bayin sa. Wa yursilu alaykum hafaza, kuma yana aiko da mala'iku masu tsare ku, masu kiyaye ku. Al-hafaza sune wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambaton zuciya, ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar, mala'iku na dare da mala'iku na rana suna canzar juna tsakanin su da juna akan ku tare zuwa wajen ku. Mala'ikun dare za su zo lokacin sallar al-asr su kasance tare da kowanne daga cikin ku, ba za su tashi ba sai lokacin sallar asuba, sai mala'ikun rana su zo sai su handing over ga mala'ikun rana, su kuma mala'ikun dare sai su tafi, sai kuma la'asar tayi sannan su sauko. In suka je sai Allah ya ce me kuka bar bayina suna yi, suka ce mun zo musu suna sallah, sallar la'asar kenan, mun bar su kuma suna sallar asuba. Na rana kuma in suka zo sai su ce in Allah, in suka kuma sai Allah ya tambaye su me ya a wani hali kuka sama bayina, mun zo suna sallah asuba, mun bar su suna sallar la'asar. To waɗannan shine wa yursilu alaykum hafaza, Allah yana aiko da makiyaya masu tsaro a gare ku, sune wanda Allah ta'ala ya kita lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah, yana da wato masu ta'qibi, wato masu zuwa bayan juna a gaba da shi da baya da shi, suna kiyaye shi da al'amarin Allah, suna kiyaye jikin mutum, suna kiyaye, Ibn Abbas ce suna kiyaye ajalinsa da arzikinsa da kuma ayyukansa, duk abin da ya aikata suna rubutawa, ba sa rabuwa da mu, kuma sune suke kiyaye ka daga sharrin miyagun shaidanu. Aljanu suna nan, Iblis yana nan tunda ya sha alwashin gaba da dan Adam. To abin da yake tsare ka daga sharrin sa wayannan mala'ikun da suke tare da kai, sai za ka hatta yaro dan kankani sai su tsare shi daga sharrin sa, kuma suna kiyaye arzikinka sai ya zo maka, sannan suna kiyaye ajalinka, ba za wani abu zai same ka ba sai wannan ajalin ya zo. Hatta idza jaa ahadakumul maut, har sai idan mutuwa ta zo ma daya daga cikin ku, tawaffatu rusuluna, sai manzanninmu jakadunmu sune mala'ikun mutuwa kenan, mala'iku da suke taimakon mala'ikan mutuwa, sai su dauki sai su kashe shi. Wa hum la yufarritun, su kuma alhalin ba sa sake a wajen, ba sa sake wajen cika aikin su, ba sa nawa, ba sa jinkiri, ba sa wuce iyaka. Nan an kirawo waɗanda suke ɗaukar rai ar-rusul. A can kuma a wata ayar a suratul sajda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut, ce ne mala'ikan mutuwa shine yake ɗaukar ranku. Nan kuma Allah ya ce jakadunmu mala'iku su ne suke ɗaukar rai. To wanne ne mala'ikan mutuwa, shi kaɗai ne ko kuma mala'ikun mutuwa suna da yawa? Abdullahi ibn Abbas ya ce mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne, amma yana da mataimaka, su ne sauran mala'iku wanda Allah ya sanya su ƙarƙashinsa, wanda suke taimaka masa wajen aiwatar da umarnin Allah. Idan ajalin mutum ya zo, to sai su je su ɗauki ransa, ba za su yi sake ba, ba sa nawa, ba za su ce bari mu saurara masa sai ya gama ba, a'a, ai wannan bawan Allah ne na kirki, yana sujada, bari mu kyale shi sai ya dago daga wannan sujadar tukuna, yayi sallama sannan mi duk san su da suke da sujadar ka, idan Allah ya ce a cikin sujadar zaka mutu, to alƙira zo su kiran ka. duk sanda kake da kaje kai kulle kullen ka kaje ka shirya wata wata deal tana nan tana jiran ka ba za su rarra maka kai ka gama da wannan deal din ba sannan su zo su cika aikin su shine wa hum la yufarrifun ba sa yin sake a lokacin ajalin idan yazo ba zai dinkire ba shine za ka ga taiwa irin wannan yana faruwa kaga mutun yana cikin shirin sa ya himmatu akan abu ya himmatu akan abu amma wannan himmar da yake tafiya yake ga ajalin sa ba ga wannan abun ba ba ga wannan abu yake tafiya gare shi ba to ba wani abu bane illa wada illa yanda al'amarin yanda Allah ya tsara wa mutum al'amarin nan dole sai ya bi shi ba wai kawai ba akwai mala'iku da za su da suke sanya shi akan wannan hanyar haka zai je haka zai suke tsare shi akan wannan hanya haka zai bi ta har sai ya kai ya zuwa ga lokacin da sai Allah ya ɗauki ransa kuma da nuna mana kan cewa mala'ikun nan halitta ne na Allah da suke da kan fifiye da namu da suke da tsari ba irin namu ba da suke da iko ba irin ikonmu ba tunda suna da ikon tsare ka kan dole sai ka bi umarnin Allah gashi kuma ba ganin su kake yi ba thumma ruddu ila Allah sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah wato idan sun dauki ran sai a mayar da su ya zuwa ga Allah maulahumul haq ubangijinsu na gaske domin shine kafirai suna kiran gumakansu da kan cewa su ne maulansu suna cewa muna da hubal ba ku da hubal muna da lata ba ku da lata muna da kaza suna ganin wannan majibincin su ne to majibinci na hakika maula na hakika ubangiji na hakika mataimaki na hakika matsari na hakika shine Allah ala lahul hukm ku fadaka ku ji hukunci nasa ne shi kadai gashi kuma ya bayyana ba abin da yake bayyana irin wannan hukuncin Allah irin saukar ajali kaga mutane ana shiri daga ajali ya zo sai ya watsa wannan shirin sai kaga baki daya an buɗe sabuwar chapter duk abin da aka shirya ya watsa to wane ne yake da hukunci in ba Allah ba shi yasa sai yace ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mafi gaggawan masu hisabi zai yi wa mutane hisabi a cikin gurgudan rabin wuni ka duba adadin mutane da suka zo tun daga farkon halitta har zuwa tashin alkiyama amma haka Allah zai musu hisabi a cikin mikdarin rabin wuni shine mafi gaggawan masu hisabi ba kuma a barin wani abu mali hadal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha yaya wannan littafin baya barin wani abu komai kankanta su komai girman sa face ya kiyaye shi to abinda ku Allah yake abinda aka kiyaye shi a cikin wannan littafin a ciki ne za a yi hisabi rana kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza me yasa kai kaza aina ka samu wannan aina ka fitar da shi haka za a yi wa huwa asra'ul hasibin Allah madaukakin sarki shine mafi gaggawan masu hisabi ya zo a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mala'ika mala'iku innal mayyit wanda wato mutumin da yazo mutuwa tahduruhu al mala'ika mala'iku suna sauka zuwa gare shi فإذا كان الرجل الصالح إذا مت النسالي قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة سيفتي كبتو يا كيوان الرأي ودتك واتمي سركي كانت في الجسد الطيب تاكسا شيء أتكين زكي وان ديك نسركي زكي وان ديسان الولاء دروان كان جنبا دسلا با زكي وان ديك واتو يرى يو أتكين سافان الله دشركا با أخرجي حميدة كبتو كنا أبريبو wa abshiri bi rauhin wa rihan ki albushir da iska mai sanyi da kanshi na aljanna wa rabbin ghairi gabban da ubangiji wanda yake ba mai kushi da ke ba fala tazalu yuqalu laha zalik ba za a gushe ana gaya ma wannan rai irin waɗannan maganganu masu daɗi ba hatta tahruj har sai ran ya fito daga cikin jikin mutum thumma yu'raju biha ila sama sannan sai a hau da ita zuwa ga saman duniya fa yustaftahu laha sai a nemi a buɗe sama fayuqal sai a ce man hadha wane ne wannan fayuqalu fulan sai ambace shi da sunan sa a ce wane ne fayuqalu marhaban bin nafsi tayyiba maraba dare wanda yake mai tsarki kanat fil jasadi tayyib wanda ya kasance a cikin jiki wanda yake mai tsarki udkhuli hamida ki shigo cikin sama kina abaryabo wa abshiri bi ruhin wa rihan ki albushir da iska ta aljanna da kanshi na aljanna wa rabbin ghairi gabban da ubangiji ba mai fushi ba فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل بذا اغشي با انا غيا متا هكا حسي ان تيي ديتا السماء ودي يكي انن سما العرش عند الله يكي جل وعلا واذا كان الرجل السوء اذا كنت متني ودي يكي واتو ممونن متين مي سابن الله قالوا سيتي اخرجي ايتها النفس الخبيثه فتو يا wannan rai wanda yake wato me wanda yake mara tsarki kanat fil jasad al khabith wanda ya kasance a cikin jiki mara tsarki ukhruji banima ki fito daga cikin wannan jiki ana kina abazzargi wa abshiri bi hamim ki farin wato ki albushir da wato hayaki na wuta wa ghassa da kuma wato kuna wanda yake na wuta wa akharu min shaklihi azwaj da kuma wani ma nau'i na azaban wanda yake ake hadawa tare da wannan fala tazalu yuqalu laha zalik ba za a gushe ba ana fadin wannan a wannan rai hatta takhruja thumma yu'raju biha ila as-sama sannan a haura ita zuwa ga sama fa yustaftahu laha a nemi a bude wannan saman ga wannan rai fa yuqalu man hadha sai a ce wane ne wannan fa yuqalu fulan sai a ce wane ne fa yuqalu la marhaban bin nafs al-khabitha ba ma mara ba da rai wanda yake wato mara tsarki kanar fil jasad al-khabith ya kasance a cikin jiki wanda yake mara tsarki irji'i zamima ki koma kina abazzargi fa innahu la yuftahu laki abwabu sama ba za a bude saman ba za a bude kofofin sama ga wannan rai ba fatursalu minas sama sai a jeho ta daga sama a jehoran daga sama thumma tasiru ila alqabr sai ta fada sannan ta koma cikin kabari fa yajlisu arrajulu salih sai a zauna in aka dawo da ran dukkan rayukan za a dawo da su sai a zaunar da mutum salihi fa yuqalu lahu mithla ma qila fil hadith al awwal sai a ce masa irin abin da aka faɗa a cikin hadisi na farko shi ko mutum wanda yake wato tababbe sai a ce masa irin abin da aka faɗa a cikin hadisi na biyu wato a cikin hadisi na farko a ce ya rai wanda yake wato abin yabo ki albushir da iska ta aljanna da wato kanshi na aljanna shi kuma wanda yake mutum wanda yake wato tababbe sai a ce masa ya wannan rai wanda yake abun zargi kai albushir da hayaki da kuna daga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za a ce musu wato annafsu tayyiba fil jasadit tayyib subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk